Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfi da Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis, 2 ga watan Yuli, 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Akalla mutane 100 ne suka mutu sakamakon wani gocewar ƙasa bayan wani ruwa kamar da bakin ƙwarya. A jiya Laraba, Amurka ta cimma sabbin kamuwa da coronavirus 50 a wuni guda. A yau Alhamis ne ake sa ran cewa jami'an tsaron Amurka za su yi wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar bayani game da zargin da ake cewa Rasha na shirin kai hari akan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa a Afghanistan.
Kanan labaran kenan aka saurara, to cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wasu masu fyaɗe har 19.
Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda 2 fyaɗe, inda mai shekara 9 da kuma mai shekara 11 ya ba su kuɗi naira 50-50.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta dakatar da wani shugaban ƙaramar hukuma domin gudanar da binciken wani rikici da ya haddasa asarar rayuka. Muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisli ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraice ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikata akalla 100 ne suka mutu yau Alhamis a wata mahakar ma'adinai da ke arewacin kasar Myanmar biyo bayan gocewar laka. An bada sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar Facebook ta 'yan kwana-kwanan Myanmar a garin Pakan. A garin Pakan ne mahakan suke haƙan ma'adinan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan. Yawancin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga al'ummomi ƙabilun da ke fama da talauci, waɗanda ke haƙan ma'adinan da manyan kamfanonin haƙa suka bari. A karon farko a Amurka tun farkon ɓullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda. A sabbin alƙaliman da aka bayyana a jiya Laraba, jihar California ce ke kan gaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 9,740 bisa ga bayanin wani shirin bin diddigin COVID-19 da mujallar Atlantic Magazine ke tafi da shi. Sannan sai jihar Texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876. Jihar Florida ta kudu maso gabashi ta kasance ta uku da sabbin kamuwa 6,563, yayin da jihar Arizona ta kudu maso yammaci kuma ta rufe da sabbin kamuwa 4,877. Sauran jihohin da aka samu sabbin kamuwa da COVID-19 masu yawa a wuni ɗaya a jiya Laraba sun hada da Alaska, Georgia, Louisiana, North Carolina da Tennessee. Bayan waɗannan sabbin alƙaliman masu yawan kuma, an samu sabbin alƙaliman waɗanda aka kwantar a jihohi 8, inda Texas ta bada rahoton kwantar da mutane 6,904 a jiya Laraba, lamarin da ya haifar da tashin hankali a ɗaya daga cikin jihohi mafi girma a ƙasar, inda wasu asibitoci suka kusan cika.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da ake fama da matsalar fyaɗe, 'yan sandan jihar Adamawa suka kame wasu masu wannan ɗabi'ar, kamar yadda za ku ji daga wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Wanda suka shiga komar ta jami'an tsaro sun mahada wasu masu fyaɗe 19 da kuma wasu mutum 4 da ake zargi ma suna luwaɗi. Baya ma dai ga maza, cikin wanda aka kama suna fyaɗen ko har da mace guda. Kuma da yake nuna wa manema labarai waɗanda aka kama, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Olumbenga Adeju ya nuna takeicinsa ne game da yadda yanzu cin zarafin mata da ƙananan yara ke ƙaruwa a jihar Adamawa. Batun da ya ce ko dole ne ma a tashi tsaye. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya komin ƙarin haske game da waɗannan masu faɗin da kuma 'yan luwaɗin da aka kama.
Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda 2 faɗe, inda mai shekara 9 da kuma mai shekara 11 ya ba su kuɗi naira 50-50. domin yayi fade da su, sannan kuma an yi nasara yayi fade da su din, amma dukan wayanda aka yi fade da su muka garzayo da su zuwa asibiti inda likitoci suna musu jinya na musamman. Sannan akwai daga ciki mutane guda biyar in ka gansu suna nan tare da mace a cikin su. To ita wannan mata ita ce sanadiyan da ta kirawo wata kawarta inda ya yi mata yaudara da taraka ta zuwa wurin saurayinta. Ita kuma cikin yadda da mutuntawa taraka ta, ashe ma haɗin baki ne da saurayinta din a kawo mata kaita domin a yi mata fade. Kuma ya ta ɗauke ta suka je har wani wuri a nan Gerio, karamar hukumar Yola ta Arewa, inda saurayin ita kawarta ne sai suka kirawo samarai kamar guda tara, inda dukansu sun yi amfani da ita da ƙarfin siya. To wannan abu ne wanda bai yi mata daɗi ba kwarai da gaske. Nan take ta gaya maruntunan 'yan sanda, inda muka ɗauki matakai na gaggawa, sannan muka kama maza hudu da kuma ita, tunda ita ce suka yi haɗin baki domin su yi mata wannan fade. Har ila yau kuma za ka ga mutane hudu wanda su kuma an kama su ne sanadiyan yi ma yara ƙanana ludu, domin akwai sun yi ma wani yaro mai shekara bakwai, sannan sun yi na majunansu kuma wannan ludu da suke yi. To har ila yau dai ba za mu taɓa bari ba, kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da kama wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa domin mu gurfanar da su gaban kores.
To ya kome wanda aka kama za su ce game da abubuwan da suke aikatawa?
Sunana Musa Ibrahim, akan ludu. To ni dai amini ne, kuma da aka mini ya yi shekara biyu da ya wuce. Sai ina kallon wani fim, wani yaro yana zaune kusa da ni, sai na rungume sa. Na rungume sa muna kallon, sai na fara masa ta gaba, sai ya ce bari ya juya ta baya in masa ko zai fi daɗi. Na ce bismillah ka juya. Haka ne abun ya kasance. Kuma nima lokacin da muna kallon, lokacin da na rungume sa, suna tuna da abin da aka mini shi ne nima, sai na masa shi ne aka haɗa da sarkin matasa na garinmu, shi ne shi kwaye. Aka min duka, aka yi station na kwana, aka kawo ni nan.
Ke shi ne akan abin da ya faru akan wata yarinya. Shi ne mun je mun tafi, na raka ta na tafi da ita, na kai ta ramin da zan bar ta yin tafiya na. Na yi tabbata mu yi a tsaye ne amma.
Ita ma dai macin da ke cikin waɗannan 'yan fyaɗe ta ko bane irin rawar da ta taka.
Sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa ɗin, sai suka kai ta ta bakin gaba. Da sun kai ta ta bakin gaba kenan, shi ne sanyi kuma sai na gudu sai na sake na je. Sai ɗayan yaron sai ya kama ni, ya rike kondom a hannunsa, wance ɗin an yi aiki da shi. Da an ya zo sai suka ɗauke ni, sai suka kai ni wani kurmi. Shi yaro ɗaya ɗin kenan, ɗayan kuma yana rike da wuka, ɗayan kuma ba rike da wuka. A gujen sai suka je suka fara ni, suka fara amfani da ni.
Kamar yadda ma'alƙaluma ke nunawa, yanzu cin zarafin mata da kuma ƙananan yara ta hanyar fyaɗe yana ƙaruwa ne. Batun da manazarta ke ganin fa dole ne ko a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauki da wasu ƙarin labaran.
Jami'ai a ƙasar Mexico na ƙoƙarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan ƙwaya da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya Laraba, inda suka kashe mutum 24, wasu da yawa kuma suka jikkata a garin Irapuato. Petro Cortes, sakataren tsaron jama'a a garin na Irapuato, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP waɗanda ake zargi sun kwantar da jama'a a ƙasa ne, sannan suka buɗe musu wuta kuma suka gudu a wata jar mota. Cortes ya ce waɗanda abin ya shafa suna laɗe ne a ɓangaren cibiyar da ba a yi wa rajista ba, da ƙananan masu safarar ƙwayoyi ke fakewa yayin da suke gujewa gaggagaggan masu safarar. Da yake mai da martani, shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ba zai yarda gwamnatin shi ta faɗa cikin ruɗani da rashin doka ba. An kai harin ne a jihar Guanajuato da ke arewa maso yammacin birnin na Mexico, inda gungun 'yan safarar ƙwayar na ƙungiyar Jalisco ke haddasa faɗa. Ba a tantance ko waɗanda suka kai harin na jiya Laraba na da alaƙa da wata haɗaɗɗiyar ƙungiya ba. Masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar Rasha sun amince da wasu sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar, ciki har da na ba da damar yiwuwar shugaba Vladimir Putin ya kasance a kan mulki har sai shekara ta 2036. Jami'an 'yan adawa da masu sa ido a kan zaben masu zaman kansu sun bayyana shakku a kan sahihancin zaben wanda aka kammala jiya Laraba. Suna kafa hujja da wasu zarge-zarge ciki har da cewa an samu fitowar masu kada ƙuri'a na bogi fiye da kima a wasu yankunan. Ba za mu taɓa aminta da wannan sakamako ba, in ji ɗan jam'iyyar adawa Alexei Navalny. A nasu bangaren, jami'an zaɓe sun ce an kada ƙuri'a cikin sahihin yanayi. Putin, ɗan shekaru 67, ya jagoranci ƙasar ta Rasha a matsayin shugaba ko firaminista na tsawon shekaru 20. Wannan sauyi zai ba shi damar sake tsayawa takarar shugabanci na wa'adin shekaru 6 sau biyu bayan ya kammala wa'adin da yake kai a shekara ta 2024. Daga ƙarshe, ƙasar Colombia ta ce ta kama ƙwayar hodar Iblis da kokin mai nauyin tan 7.5 wanda kiyasinta ya kai dalar Amurka miliyan 286 a wani sammami na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaron ƙasar Carlos Holmes Trujillo ya faɗi cewa an kame kokin ɗin ne a cikin jirgin ruwan ƙasar ta Colombia kusa da Panama. Trujillo ya ce an yi safarar ƙwayar ce ta wajen gwamutsata da kayan gine-gine a jirgin da ya taso daga tsakiyar birnin Cartagena suka nufi gaɓar ruwan Colon da ke Panama. Babu wani labarin kame da aka yi nan take. Duk da cewa Colombia na kan gaba wajen yaƙi da safara da kuma ta'ammali da ƙwayoyi shekaru da dama, amma ƙasar tana daga cikin manyan ƙasashe masu samar da hodar kokain a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Yau bayan wani rikici da ya sanadiyar asarar rayuka, gwamnatin jihar Bauchi ta dakatar da wani shugaban karabar hukuma domin samun damar gudanar da binciken hakikanin abin da ya faru. Abdulwahab Muhammad gare ka.
Idan za a iya tunawa dai, a ranar Litinin din wannan mako da muke ciki ne aka samu yamutsi a ƙauyen Maluje da ke ƙarƙashin gundumar Zadawa a ƙaramar hukumar Misau kan batun fitar da burtali wa makiyaya da ya haifar da tunzuri, wanda ya sanadiyar rasa rayuka da kuma illata wasu mutanen da dama. Kan hakan ne gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamiti mai mutane 13 a ƙarƙashin iya komodo Tijjani Babugama mai ritaya domin ya binciko gaskiyar lamarin.
Mun zauna mun tattauna a wannan majalisa bisa wannan itilaki da ya faru da mu, wanda ya faru a ƙasar Barman hukumar Misau a garin Malunje a Zadawa ward district, wanda aka samu rasuwa ko rashin rai na mutane 9 ko mutane da yawa sun ji rauni bisa wani intilaki da aka samu akan rashin jituwa akan gonaki da kuma wajen kiwo. Wannan abu ya faru tsakanin Fulani ne da Fulani da kuma mazauna wurin. To mun tattauna mun ga cewa akwai gibi mai girma sau ta bayar wanda ya kawo wannan, saboda haka mun dakatar da shugaban garban hukuma da shi da mataimakinsa da sakatarinsa wanda ake tsammani suna da hannu na wajen ba da wayannan filaye wanda ya kawo rashin rayuka a wannan garban hukuma. Kuma mun samu cewa su kansu sarakuna na wurin su ma suna da hannu, amma ba mu tabbatar ba. Shi yasa za mu kafa kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin iya komando Tijjani Gamawa da kuma sauran makarrabai wanda za su zauna su yi sati 3 su dudduba su karbi shaidu daga wajen miyatti Allah da sauran jami'an tsaro don a kawo mana dalilin abin da ya faru ya kawo wannan kasuwan da suke wurin.
Nan majalisar dokoki na jihar Bauchi kuma shugaban marasa rinjaye Bako Jali Bobo ya ce majalisar ce ta ba da umarnin dakatar da shugaban karamar hukumar da sauran makarabansa domin a samu sararin gudanar da bincike.
Wannan yana daga cikin recommendation da muka bayar sabili da
majalisar
yawa mun zauna mun yi ittifaqin cewa kowane problem yana da sila, so an samu little lapses daga administration na local government. Kuma idan kana neman maslaha dole ka nemi me problem din ka samu ka samu maslaha. So samun maslaha mu shine sai sun bada guri a kyakkyawan bincike saboda a gano su waye suke da laifi a cikin wannan al'amari.
Wato dai ba koransu akai ba.
An dakatar da su ne don ai bincike.
Shugaban committee binciken Air Commodore Janiba Bagamawa.
Alhamdulillahi wannan babban nauyi ne kuma muna tabbatarwa da jama'a da kuma jihar Bauchi dukkan abubuwan da zamu yi shi bisa doka da oda, zamu yi adalci a dukkan abubuwan da zamu yi.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu waiwayi wani batu ne da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya kuma ya jefa al'umma cikin firgici, wato fyaɗe. A watan Yuni, babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya bayyana cewa mata 717 ne aka yi wa fyaɗe cikin wata biyar a Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Mayun shekarar da muke ciki. Wannan kalamai na sufetan 'yan sanda na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan aka yi ta samun rahoton matan da aka yi wa fyaɗe a sassan ƙasar daban-daban, al'amarin da ya zaburar da mutane da dama har da ƙungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam. Ganin yadda al'amarin ya ɗau hankalin jama'a, shirin lafiya uwar jiki ya kalli al'amarin ta fuskar kiwon lafiya, inda na zanta da Hajiya Saratu Garba Abdullahi, malama a jami'ar Bayero ta Kano wanda yanzu haka take nan Amurka tana karatun digirgir kan harkar jinya wato nursing, kuma yar gwagwarmaya akan kwato wa yara haƙƙinsu. To na fara da tambayanta, ko yaya girman al'amarin fyaɗe yake?
To matsala ta fyaɗe matsala ce wanda zan iya cewa ta kai inda ta kawo, matsala ce wacce take tana cikurkuɗa zuciya tana kuma ragargaza zuciya. Idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa musamman a 'yan kwanakin nan, zan iya cewa a waɗannan lokutan abubuwa sun kai makura, sun kawo bisa ga al'amarin fyaɗe. Sannan abin da ya fi tayar da hankali, abin da kuma ya fi girgiza tunanin ɗan adam shine yawanci waɗanda suke ake yi wa wannan fyaɗe za ki ga cewa yara ne ma ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba. Ɗaya daga cikin su wanda muke kan wani ƙoƙari a kanta ita ce yarinya ƴar wata uku a duniya da aka yi wa fyaɗe. To wannan al'amari ne wanda kwata-kwata hankali ma ba zai ɗauke shi ba, domin wani abu ne wanda kwata-kwata ko a tarihi a baya a ƙasashe na waɗanda suka kai suka kawo wajen rashin arziki da rashin kyautawa ba mu ga irin haka ba. Saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ya girgiza tunanin kowa, kuma ya zaburar da mutane domin a tashi a ga cewa an yi yaƙi da wannan abun. Fyaɗe ɗin nan yana faruwa a yau da gobe da ko da yaushe. Misali a yau za ki ji labari an yi fyaɗe a nan, misali a ce an yi fyaɗe a jihar Kano, kafin dare ya yi sai ki samu rahoto cewa ga wani can an yi shi a jihar Kaduna, ga wani can an yi shi a jihar Bauchi, ga wani can an yi shi a jihar Plateau da sauransu. Kuma karki yi tsammanin cewa fa waɗannan abubuwan wai kamar misali a jihohi nan za ki ga abu ne wanda ake yin su a kwaya ɗaya biyu ko uku, a wani lokacin sai ki ga a rana ɗaya an miki rahoto na cewa an samu wannan fiyade na kananan yara misalin kaman guda uku ko guda hudu ko ma fiye da haka.
To Hajiya, tunda shirin namu na lafiya uwar jiki ne, bari mu mafi mai da hankali game da irin illar da wani irin hali ake shiga da zaki bayyana wa masu sauraro. To illar da wanda aka yi wa fyaɗe yake shiga game da lafiyarsa, zan iya cewa illar kashi biyu ce. Akwai ta ɓangaren lafiya ta jikin mutum, akwai kuma ta ɓangaren lafiya ta ƙwaƙwalwar mutum. Misali, waɗanda aka yi fyaɗe musamman yara waɗanda suke ƙanana ne, masu ƙananan shekaru, yawanci halittunsu a raunana ne, kuma ma'ana halittunsu ba su gama yin ƙwari ba. To za ki ga cewa yawanci idan an yi wa irin waɗannan yaran fyaɗe, yakan zama sanadi na jikkata ta wani ɓangare na jikinsu. Zai kasance sun samu matsala sosai, wanda za ki ga yawancinsu ma matsalar takan kasance tare da su a gabaki ɗaya rayuwarsu. Ma'ana abu ne wanda ba ma a iya gyarawa, sai dai a ce ban dai a ɗan tattaro nan kawai dai mutum ya yi ya mutum zai ci gaba da rayuwa a haka. Wannan ina miki misali kaman na yara ƙanana kenan, wanda suke suna da halittu wa'anda ma ba su da ƙwari, ko kuma halittunsu ba su kai matsayin ƙwarin na babba ba. Akwai abin da ya shafi yawanci za ki ga musamman a kesa da muke samu yanzu, za ki ga yawancin yaran da aka yi fyaɗe sukan samu matsala ta yoyon fitsari, sukan samu wa'ansu za ki ga wurin fitsarinsu da wajen duburarsu ma ya haɗe, suna ta yoyo haka na fitsari da na bayan gida da sauransu. Ba'ada nan kuma akwai matsala da ta shafi maybe ciwo da ake ji musu a wurare da dama ta inda aka yi wannan fyaɗen. Wannan shi ne kamar abin da ya shafi lafiyar jikin mutum kenan. A ɓangaren kuma abin da ya shafi lafiya ta ƙwaƙwalwar mutum, ina iya cewa kaman wannan yanayi na fyaɗe idan aka yi wa mutum, yakan zama kaman yana masa barazana a cikin rayuwarsa, barazana a cikin ƙwaƙwalwarsa, ta inda cewa baya samun nutsuwa kwata-kwata ta yin wani al'amari na rayuwa, face sai yana cikin wannan damuwar da firgici na wannan abin da ya faru. Misali, wata ƙungiya da muke da ita, ranar Asabar mun yi wata webinar, ban san yadda ake webinar da Hausa ba, mun yi wata webinar wanda a cikin waɗanda suka yi magana a webinar nan har da akwai wata baiwar Allah da ita ma an mata fyaɗe ne a baya shekaru da suka wuce, wanda daga baya ta fito ta nuna har ta assasa wata ƙungiya wacce take taimakawa waɗanda aka yi wa fyaɗe mata. To a wannan lokacin take faɗar wannan maganganun, take cewa shi fa fyaɗe idan aka yi maka, abu ne wanda yake zama a cikin ƙwaƙwalwarka har ƙarshen rayuwarka. Misali, tace ita tun da lokacin da aka yi mata wannan fyaɗen har a zuwa ranar Asabar da take mana bayani, tace tana kan waɗansu magunguna wanda da shi ne kawai yake taimaka mata ya sassauta mata damuwa da firgici da yake cikin ƙwaƙwalwarta. To wannan babba ma kenan. Misali kuma ga waɗanda yara waɗanda suke sun kasance masu ƙananan shekaru, su ma wannan abin yakan faru da su, su kasance a cikin firgici wani lokacin har abin yakan taɓa hankalinsu ma gabaki ɗaya.
To Hajiya, yaya ɓangaren iyaye kuma? Iyaye sukan shiga wani yanayi ne idan aka ce yau gashi an yi wa ƴarka fyaɗe ko ɗanka?
A ɓangaren kuma iyaye, musamman iyaye mata da wannan abu yake samun ƴaƴansu, su ma sukan kasance a cikin wani irin firgici da wani irin yanayi na rashin daɗin ƙwaƙwalwa da kuma damuwa da sauransu, wanda za ki ga yawancinsu har sukan samu ciwo na damuwa, musamman kaman irin ciwo na depression ko kuma ciwo na anxiety dalilin wannan fyaɗe da aka yi.
To a baya akan samu yanayi da za a ga cewa idan aka kai mai fyaɗe asibiti, sai a ce sai an je an taho da ɗan sanda. Ɗan sanda ya rubuta report, sannan a zo a karɓi wanda aka yi wa fyaɗe. An samu sauyi ne daga wannan wancan lokacin zuwa yanzu da abin ya daɗa ƙaruwa?
Ba samu wani sauyi ba, tunda kasancewar shi fyaɗe ɗin nan kaman shi ma laifi ne mai zaman kansa.
crime ne, to saboda haka dole ne idan aka samu wanda aka yi fyaɗe aka kai shi asibiti dole sai an samu zuwan jami'in tsaro. A daɗin saboda 'yan sandan ne kawai muke da shi, so za a ce sai 'yan sanda ne kawai za su je. To amma yanzu musamman kin ga muna da sauran jami'an tsaro kaman abinda 'yan sanda, muna da 'yan civil defense, muna da 'yan hisba da sauransu. To matukar jami'in tsaro ne in ya tafi da su zai wakilci ma'aikatar tsaro domin ya kasance an ya zama cewa shi ne yake sa ido a wannan lokacin, yadda za a yi samu a karɓi wannan mara lafiya a asibiti a duba ta ko a duba shi, suna tabbatar da cewa an yi faɗin shi, kuma sai ya je shi ya rubuta abin da kenan, sai ya sanar ya saka a file, sai a ci gaba kuma da case.
To masu sauraro, a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. To ba a nan tattaunawar tamu ta tsaya ba a tara mako na gaba domin dorawa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, musamman ma ita Hajiya Saratu Garba Abdullahi da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Gai da Aishatu. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Saƙonmu na farko ya fito daga Husaini Abba Dambam, jihar Bauchi, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Ya ce ba ma goyon bayan dakatar da yunkurin ɗaukar matasa 774 aiki sakamakon rashin jituwar da aka samu a tsakanin 'yan majalisu da ƙaramin ministan Kwadugo. A saboda haka muna fatan shugaba Muhammadu Buhari ba zai fasa wannan anniya tasa ba, ko ana ha maza ha mata. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Amadu Abasha Mashina da kawu mai goro Kumsa, suka ce baki ɗaya assalamu alaikum murya Amurka. Suka ce a gaskiya mu al'umman Najeriya mun yi Allah wadai da ƙarin kuɗin man fetur akan kowace lita da gwamnatin ƙasar nan ta shugaba Muhammadu Buhari ta yi, don hakan zai sake jefa rayuwar jama'ar ƙasar musamman talakawa cikin kunshi da ta gayyara. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo talakan Najeriya sauƙin rayuwa. Amin summa amin. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga ɗan mutum mai da Aminu Kano mai da Garko da Sanusi mai Rake mai da suka ce baki ɗaya assalamu alaikum murya Amurka. Suka ce ci gaba da cin zarafin 'yan jaridu tare da hana su albashinsu da gwamnatin ƙasar nan ke yi abin takaici ne ƙwarai da gaske, ganin yadda suke faɗi tashi wajen kare haƙƙin al'umma da suke yi. Da fatan za mu gyara don ba su kulawa kamar kowane ma'aikaci. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce assalamu alaikum biyu Hausa. Ta ce ga dubin gaisuwa ta zuwa ga Aunty Grace Alheri Abdu da Murtala Faruk Sanyinna da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da baba gana Alhaji Nushiya Washakal da Hannatu Usman Kasim Iringim na Arewa da diyarta Aisha Huraira Usaini Dangote. Da fatan kowa na lafiya. Mun gode sashen Hausa na murya Amurka.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A takaice, ma'aikata aƙalla 100 ne suka mutu yau Alhamis a wata mahaƙar ma'adanai da ke arewacin ƙasar Myanmar biyo bayan gocewar raka. An ba da sanarwar aukuwar wannan bala'i ce ta kafar Facebook ta 'yan kwana-kwanan Myanmar. A garin Pakan ne mahaƙan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan. A karin farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda. A sabbin alƙaluman da aka bayyana a jiya Laraba, jihar California ce ke gangaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 970,040 bisa ga bayanan wani shirin bin diddigin COVID-19 wanda mujallar Atlantic Magazine ke tafi da shi. Sannan sai jihar Texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876.
Masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarnin jama'a injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal da ni shirin na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.